Cynthia.
Madaurin ki daya.
Cynthia, Cynthia, Cynthia madaurin ki daya.
Assalamu alaikum masu sauraro. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar muku da wannan shiri na tsintsiya madaurin ki daya da ke kokarin fadakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce yafi zama dan sarki da kuma yadda za a fahimci juna tsakanin al'umma. Za mu tuna baya lokacin da dan masanin Kano, tsohon jakadan Najeriya na dindindin a Majalisar Dinkin Duniya, Alhaji Yusuf Mai Tamasile ya ce
shugabannin Najeriya a lokacin, duk da bambancin siyasarsu da bambancin addini da kabila, dattijai ne masu mutunci waɗanda suka shiga siyasa don su bayar ba don a basu ba, don su bauta ba don a bauta musu ba. Waɗannan dattijai su nam da azukwe, su awalawo, su sardauna, su tafa a ɓalewa, kuma masu biye musu su Mala Aminu Kano da su Tarka a kowane lokaci a shirye suke su haɗa kai da juna don ciyar da ƙasar gaba. Suna mutunta juna duk da bambance-bambancensu.
Alhaji Yusuf Mai Tamasile, ɗan masanin Kano wanda kuma shi ne tsohon jakadan Najeriya na dindindin a Majalisar Dinkin Duniya kenan, akan irin zaman mutunta juna da aka yi tsakanin shugabanni a da, al'amarin da ya taimakawa a ɗorewar zaman lafiya tsakanin al'umma. Kun fara jin tsokacin ɗan masanin Kano Alhaji Yusuf Mai Tamasile akan yadda da ake mutunta juna domin ci gaban Najeriya ba tare da la'akari da addini ko kabila ba, a wata hira da na taɓa yi da shi. To haka kuma ɗan masani ya yi bayanin cewa
wato a wannan lokacin Najeriya tana zaune lafiya, ba cewa ne babu wasu tashin hankali ba, akwai su, amma saboda wannan aƙida tasu ta ƙaunar Najeriya fiye da ƙaunar kansu, duk abin da ya taso sai suka danne su dubi ƙasar, danne abin su dubi ƙasar, su dubi mutuncin ƙasar. An yi wannan a wannan lokacin.
To kana ganin za a sake
Najeriya tana zama tana zaune lafiya, akwai mutunci, akwai girmamawa, akwai ƙarancin rashawa da cin hanci da sauransu.
To su kuma jama'a ya suke ganin za a fahimci juna a zauna lafiya? Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kori ya ji mana ra'ayin wasu akan yadda suke ganin za a fahimci juna a zauna lafiya kamar haka.
Amina Suleiman, to gaskiya zan ce kishin juna, idan muna da kishi na cewa okay, niyar Najeriya ce, shi ma ɗan Najeriya ne, ina ganda kuma son juna zai gaskiya za a samu zaman lafiya ta wannan hanyar. Kuma idan muna zaune wuri ɗaya haka, ko dai duk inda dai muka samu kanmu, mu kasance masu yin maganar zaman lafiya tsakaninmu. Domin idan har zan gan cewa ni yare kaza ce, ko kuma wancan yarensa ma kaza ne, ko kuma a mu ba daga yare ɗaya muke ba, ko kuma addininmu ba ɗaya ba, nan fa bambanci ya fara shigowa. Dan a haka suka gan kuma idan aka fara magana addini, wannan ya shigo da nasa, wannan ya shigo da nasa, daga baya kuma ya samu ɓacin rai, kaga kuma wani abu zai iya faruwa daga nan. Kawai dai idan dai za a magana akan zaman lafiya, kawai mu yi kishin juna da kuma ƙasar tamu, mu kasance mu gan idan inyamuri ya zo na ya gan bai rabe kamar dan uwarsa, sannan kuma idan yar Ibira ko yar Hausa ko yar Yoruba ta zauna, kawai dai a so juna, mu dunkule wuri ɗaya, an ce tsintsiya madaurinsa ɗaya ko yaya ne, to haka dai. To mu zama masu kishin junanmu, mu san kuma idan ina son ka kai ma kana so, na ba yadda za ka yi ka neme ni da abu marasa kyau. Zaka so ka gani cikin walwala, cikin jin daɗi, haka ina cikin farin ciki, da haka gaskiya za iya samun zama lafiya, mu daina kin juna.
Sunana Anas Abba. To kawai gwamnati ta ware mutane, ta ware hukuma da guda wacce za ta dinga faɗakar da al'umma yadda kowa zai yadda da wannan ƙasar ta wace, ko wannan jihar ta wace, ko wannan addinin na wani bai yadda in cutar da wani ba, bai yadda in zalintar da wani ba, ko musulmi ko kirista. Don haka gwamnatocin ƙananan hukumomi da na jiha da na tarayya su zo su yi wani abu guda ɗaya wanda za a dinga wayar da kan mutane da ilmantar da mutane akan tashe-tashen hankula ba abu bane wanda ya taɓa kai wata ƙasa ake sha'awata, kullum musifa ake fadawa. A fito da malaman addini na gaske, ba malaman addini da za su fake da addini su ma su dinga hassasa rigima ba, a fito da malaman addini su dinga fadakar da mutane. Sannan kuma in mutun yayi abin, a tabbatar da cewar an same shi da hannu dumu-dumu, a kai shi gaban shari'a da hukumomin da abin ya shafa, a hukunta shi kowa iji, ko daga ina ya fito, kuma ko dan waye, domin irin wannan abubuwan suna faruwa ga inna mutun ya fito, ko dan basarake, ko dan malami, ko dan wani mai mulki, sai izo ya hassasa fitina a unguwa, ko a local gamban, ko a ja, saboda dan wane ne sai son zuciya isa a yi masa hukuncin da ya kamata a yi masa. Gwamnati ta tsaya ta tabbatar da duk wanda aka same shi da hannu wajen hassasa rasa rayuka ko dukiyoyin al'umma dan biyan bukatarsa, a kai shi kotu a yi masa hukunci dan na gaba, kamar yadda ake a sauran kasashen duniya irin su China da sauran kasashen duniya, su American, su Germany da sauran kasashen duniya da suka ci gaba, a yi masa hukunci daidai da abin da yake.
Sunana Muktar Dahir Rigacikun. A fahimta ta abin da zai kawo mafita ko kuma abin da zai kawo maslaha akan irin waɗannan rikice-rikice na addini ko na kabilanci ko kuma duk wani rikici mai alaka da irin wannan, abu ɗaya ne za a bi: musulmi ya tsaya a matsayinsa na musulmi, ba zai kare taba addinin Christianity, kare taba abin bautan Christianity, haka su ma kiristoci su tsaya a matsayinsu na kiristoci, kasu taba addinin musulunci, kasu taba kuma abin bautan musulmi. Sannan kai kana aqida iri kaza, ka tsaya a matsayinka na aqidanka, haka taba wancan mai aqidan shi ma kai ya taba naka, kowa ya rika girmama addinin juna, kowa kuma ya rika girmama aqidar juna.
Sunana Ibrahim Idris Gabari daga Kano. Ni dai a ra'ayina wannan abubuwa da suke faruwa tsakanin kabilu daban-daban, magana ta gaskiya kamata a ce musulmi ya tsaya a musulminsa, bai rabe ya tsaya a kabilarsa, haka in ya muri da shauransu, Allah ya tattara mu guri guda, sakamakon irin wannan gwaramar da ake yi. Yau ka ji wannan gari ana fara da kabila kaza, wannan gari ana fara da kabila kaza, da me za a ji? Kuma duk inda ka gani sai an samu musulmi, sai an samu kabilu daban-daban, kuma Ubangiji shi halicce mu, shi ya damu guri guda. Ya kamata a ce shugabanni su tsaya kai da fata a wannan abubuwan da suke faruwa a ƙasa Najeriya. Magana ta gaskiya banda bangaranci, mu musulmi mu tsaya a musulmanmu, mu haka kirista kowa ya tsaya a matsayinsa na kirista, sakamakon me? Dole watar ma ya mutu tare da su. Dole za ka yi suna ko daurin aure, in ya muri zai zo, bai rabe zai zo, kai ma haka kuna cinikayya da shi, dole ka ziyarce shi.
Assalamu alaikum. Sunana Alhaji Ibrahim Faragai daga nan Kano. Kowace kabila magana ake ta Najeriya, da Bahaushe da Inyamuri da kowanne irin ma yare kake, kuma kowanne irin ma addini kake, magana kake ta Najeriya. Indai Najeriya muke magana, magana ce ta mahadu, kokarin ciyar da kasar mu gaba. Babu wani bangaranci da kabilanci da bambancin yare da bambancin addini, mu haɗu mu san me za a yi a gina Najeriya. Waɗannan shugabanni namu su daina gwara kanmu, ana cewa wane kaza, wane menene, kaza da kaza, ana kokarin sai sun sa ana faɗa na kabilanci ko wani bangaranci, ba daidai bane. Mu haɗu mu gane su, mu fahimce su, mu san me suke yi, kar mu yadda su dinga kokarin haɗa mai rigingimu da fitintunu na siyasa. Siyasa daban, Najeriya daban, kamata yi mai kokarin mu gina kasar mu Najeriya.
Najeriya din kan juna da rai da rana, shiga mu ka gaba ba zan canta ka tamba ba. Duniya mu da wurin kiraya ba buwari,
abin da ya sauka kenan a yau, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a tuna fa, ba tare da zaman lafiya ba, ƙasa ba za ta ci gaba ba, kuma kowa zai ɗanɗana. A huta lafiya.
Ku
junan ku ne niki na mu tabbatar muna san junan mu ba mu rabe ba ba mu rabe ba
Ya madaurin kidaya babu wani,